نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce wadda ta daidai da 18 ga watan Rabi'u Nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1431 daidai da 3 ga watan March shekara ta 2010 to haka aka rubuta 3 ga watan April shekara ta 2010 wannan shine kasan na tara daga cikin jeren giyar karatutukan littafi da kuma ainihin sharhi da muke wa al-fatwal hamawiyyah al-kubra ta shaykhul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta miki idan jama'a basu manta ba dama wannan littafi yana sharhin ayoyi ne da ainihin wato hadisai ingantattu wadanda suka zo dangane da bayani akan sifofin Allah madaukakin sarki wanda dama asali abinda tambayar ta nema kenan Ibn Taymiyyah yayi amma saboda gargadar da wannan mas'ala take ciki dole Ibn Taymiyyah ya buƙatu zuwa ga gangaro da wasu maganganu na ainihin wato jahamawa da mu'attila da makamantansu domin yi musu raddi har ya rinka taɓo ulama'ul kalam da makamantansu a inda muka kwana inda Ibn Taymiyyah yake magana akan cewa waɗannan masu ilmin kalam sun je sun aro ka'idoji daga ainihin wato malamai na ainihin wato Hindawa waɗanda suke bin addini na ainihin wato Buddhism da kuma ainihin aqidoji waɗanda suke da alaka da al'amarin da ya shafi ainihin wato falasifa da Yahudawa da makamantansu wai sai suka zo suka fake da cewa ta hanyar haka ne za su bayyana ainihin wato shari'ar musulunci kuma su kare ta wannan yana da matukar ainihin wato hadari kwarai da gaske sai malai yake cewa la in kana ma yaquluhu haula al mutakallifuna al mutakallimuna idan har abinda waɗannan waɗanda suka tirsasa kansu domin su kallafa wa kansu abinda Allah bai kallafa musu ba al mutakallimuna waɗanda ainihin wato suke hujja ta hanyar ilmul kalam abinda suke cewa huwa al-i'tiqadul wajib idan irin wannan aqidar da suke fadi ita ce aqidar da take wajiba wato idan cewa kadai za a yi imani da Allah ne da sifofin Allah ta hanyar ainihin wato abinda hankali ya hukunta ba abinda nafsi ya ce ba idan abinda suke fadi din nan shine wajibi wa humma azalika uhilu fi ma'rifatihi ala mujarrad uqulihim tare da haka fa su hujjarsu da suke bayarwa suna bayarwa ne zuwa ga ainihin wato tsantsar hankalinsu wato abinda nake so ku gane wannan littafin yana daga cikin ainihin matsalolin da zaka bi wajen fahimtar shi Ibn Taymiyyah yana bi yana cuɗa ka'idoji ne na salaf yana ainihin ɗibo kuma maganganun mutakallimuna yana gurzar juna da su ina fata an gane abinda su mutakallimuna suke cewa shine za a san Allah da annabi ne kadai da sifofi da darajojin Allah ta hanyar hankali tsantsar hankali duk abin da suka faɗi in ka taɓa su sai su maka ihala shine yake magana akan uhilu sai su maka ihala sai su maka hujja da zannan tunanin hankalinsu to in yadda suke faɗi din nan hanya ce wadda ita ce kadai wajiba wadda kadai za a bi a san Allah da ita wa an yadfa'u bi wa an yadfa'u bi muqtada qiyas uqulihim ma dalla alayhi alkitab wa sunna nassan aw zahiran haka kuma su tunkude abinda qur'ani da sunna suka ainihin wato yi nuni zuwa gare shi a nassan ta nassi ko kuma abinda yake zahiri ne ta hanyar qiyasin hankalinsu bari in tsaya mana bayanin wannan wurin abinda malai yake cewa idan ya kasance wato ana sanin Allah ne ta hanyar hankali to babu bukata zuwa ga Qur'ani da hadisi kenan kun fahimci maganar sannan kuma abinda Qur'ani da hadisi suka faɗi na sifofin Allah idan ya zama za a yi amfani da kwakwalwa a tura wannan abu da ya zo cikin Qur'ani da hadisi to ya zama ma zuwan Qur'ani da hadisi madadin ya zama alheri sai ya zama sharri kenan wal iyad billahi. To amma fa su abin da suke cewa kenan, ina son ku kiyaye abubuwan guda biyu. Abu na farko shine kadai ana sanin Allah ne ta hanyar hankali. To malam zai zo ya ce to ayin ta haka ne, abinda hankali na zai sani ya fahimta daban da abinda hankalinka zai sani ya fahimta. Yanzu kenan hanyoyin sanin Allah za su zama mabambanta. Kun ga karkashin haka za a iya komawa aqidoji mabambanta game da Allah kenan. Illa ta farko kenan. To idan abin da suke fadi din nan shine daidai kuma shine wajibi, to menene lazumin wannan? Ba a buƙatar Qur'ani da hadisi kenan. Na ɗaya kenan. Na biyu, dukkan wani abu da Qur'ani da hadisi suka zo da shi game da siffofin Allah da sunayen Allah da martabobin Allah, sai suka ce a yi amfani da ƙwaƙwalwa da ijtihadin tunani a ture waɗannan abubuwa a dasa akasinsu. Kenan yanzu zuwan Qur'ani da hadisi ya zama matsala kenan. Za ku ji magana ta fito ƙarar, amma na yi marmagana fassara muku babin ne don kar ku ruɗe wajen fahimtar shi. Dan haka bari mu sake ɗauko karatun mu wuce kai tsaye da fassara. Yake cewa la in kana ma yaquluhu ha'ula'il mutakallifuna almutakallimuna, idan har ya kasance waccan magana ko kuma abinda waɗancan malamai waɗanda suka matsawa kansu suka shiga cikin harkar ilmul kalam, idan ya kasance wannan irin aqida da suke faɗi da hanyar da za a kudurce ta ita ce abin da take wajiba, wa humma azalika uhimu fi ma'rifatihi ala mujarrad uqulihim, tare da haka fa wajen sanin Allah da wajen sanin siffofin shi da darajojin Allah suna ainihin wato yi wa mutane hujja ne da kantsar tunaninsu. Wa an yadfa'u bi muqtaba qiyas uqulihim ma dalla alayhi alkitab wa sunnah nassan aw zahiran, sannan kuma su yi amfani da qiyasin hankulansu wajen ture abubuwan da ainihin wato Qur'ani da sunna suka nuni zuwa gare shi. Imma Qur'ani da sunna sun yi nuni zuwa ga wannan abu ne nassi ne karara, kama ar-rahmanu ala al-arshi stawa, nassi ne karara, ko kuma abu ne wanda yake zahiri kamar me, kamar ilayhi yas'adul kalimu tayyibu. Yanzu wannan ba nassi bane amma zahiri na nuna cewa Allah a sama yake, tunda an ce gare shi kyawawan maganganu ke tafiya. Ayar da take cewa kuma ya daidaito akan al-arshi fa, wannan nassi ce akan yana kan al'arshi. To in ya zama kuma wajibi ne waɗannan irin abubuwan da Qur'ani da sunna ke nuna a nassance ko a zahirance, in ya zama wajibi ne a yi amfani da qiyasin hankali a ture waɗannan abubuwa, to da sai a ce kenan laqad kana tarkun nasi bila kitabin wala sunnatin ahada lahum, da kenan barin mutane ba tare da Qur'ani ba, ba tare da sunna ba, ya fi zama shiriya gare su. Wa anfa ala hadha taqdir, da kuma ya fi amfani a bisa wannan kaddarawa. Jama'a kun fahimci wannan wurin da kyau? In ya zama Qur'anin da sunna ba a buƙatar su, kuma ma in sun zo dole ne a ture su, to ashe rashin zuwan Qur'ani da sunna a bisa wancan irin tunanin nasu fa, to ya ma fi alheri kenan, ya fi zama lafiya. Bal kana wujudul kitabi wa sunnati dararan mahdan fi asli ad-din, da sai ya zama ma samuwar al-Qur'ani da sunna cutarwa ce ga tsantsar addini a asalin addinin, da sai a bar mutane kowa ya fahimci addini da hankalin shi kenan. Sai ya ce fa inna haqiqatal amri, domin yadda haqiqanin al'amarin yake, alama ya quluhu haula, da yadda waɗancan suke faɗi, annakum ya ma'ashara al-ibadi, ya ku bayin Allah, la tatlubuna ma'rifatallahi, kar ma ku ainihin wato nemi sanin Allah, wa ma yastahiquhu, da dukkan darajojin da Allah madaukakin sarki ya cancanta, min as-sifati, na siffofi, nafiyan wa isbatan, wajen kore siffofin da basu dace gare shi ba, da wajen tabbatar da siffofin da suka dace gare shi, kar ma ku bata lokacinku ku nemi waɗannan abubuwa, la min al-kitabi wala min as-sunna, ba a Qur'ani ba, ba a sunna ba, wala min tariqi salafil umma, ba kuma ta hanyar ainihin magabatan wannan al-umma ba, walakin zuru antum, sai dai ku dinnan ku tsaya ku nazari, fama wajadtumuhu mustahiqqan lahu min al-asma'i was-sifati fasifuhu bihi, dukkan wasu sunaye da siffofi da kuka ga sun dace ga Allah a tunaninku, to ku siffanta shi da shi, sawa'an kana mawjudan fil kitabi was-sunna aw lam yakun, ko akwai shi a Qur'ani ko akwai shi a sunna ko babu, wa ma lam tajiduhu mustahiqqan lahu fi uqulikum, abinda a hankalinku ba ku ga ya dace da Allah ba, falata sifuhu bihi, kar ku siffanta shi da wannan abu, shi ma kuma ko da an same shi a Qur'ani da sunna, haka aqidarsu take cewa. Ku duba tunda an ce kenan a karkashin tunanin su ba a buƙatar alqur'ani da sunna ko malam kun wacce wutar menene zai biyo baya zai zama kenan a karkashin wannan ainihin aqida ta su ba a buƙatar alqur'ani ba a buƙatar sunna haka ne ko ba kuma a buƙatar fassara ta malaman farko jama kun fahimci wannan da kyau idan kun gane waɗannan al'amuran da kyau abinda muke kokari mu ce anan kenan yanzu lazimin magana su ya hukunta ne kada a bata lokaci wajen neman sanin Allah da siffofin shi da sunayen shi ta hanyar alqur'ani da sunna ta ina za a neme su sai dai a neme su ta hanyar hankali abin duk da ya tabbata na sunan Allah da siffar Allah a cikin hankalin ku siffanta shi abin da bai tabbata ba fa a cikin hankalin ku kada ku siffanta shi da shi koda ya tabbata qur'ani da sunna domin qur'ani da sunna su ne baya hankali kuma shine gaba wannan ita ce jumlar aqidar su jama'a kun fahimci maganar da kyau sai malam yake cewa summa hum huna ha huna fariqani yace to anan kuma wajen amfani da hankalin isu isu din sun kasu kashi biyu aksaruhum yaquluna mafiyancin su cewa suke malam tusbithu unqulukum fansuhu duk abinda hankalin ku bai ainihin wato tabbatar da shi ba to ku kore wannan abu kun ji kashi na farko kenan duk abinda kuka gani ya zo game da siffofin Allah qur'ani ne ko sunna ko ijma'i matukar hankalin ku bai dauka ba to ku kore shi misali idan hankalin ku bai dauki a ce Allah a sama yake ba to ku ce Allah ba a sama yake ba idan hankalin ku ya dauki cewa Allah na ko ina to ku tabbatar da shi ko da qur'ani ya zo da sabanin haka dan haka hankali ne gaba kun ji kashi na farko wanda su ne mafi yawanci a cikin masu amfani da hankali wa minhum man yaqulu daga cikin su kuma akwai wadanda ke cewa bal tawaqqafu fihi a'a kar ku kutsa ciki sai ku tsaya dukkan abinda hankalin ku ya kasa fahimtar shi to ku tsaya kar ku ce komai akai duk abinda hankalin ku ya kasa dauka kar ku ce komai akai ku dakatar da shi wato hankali ne ma'auni in hankali ya dauka a dauka in hankali ya kasa dauka fa kada a kore shi aqidar yan farko ita ce ne a kore tunda hankali bai dauka ba wadannan kuma su suke cewa idan hankali bai dauka ba fa ayi tawaqqufi a dakata wa ma nafahu qiyasu uqulikum abinda qiyasin hankalin ku ya kore allazi antum fihi mukhtalifuna wanda yake a cikin tunanin hankalin naku ma kuna da sabani mutaribuna kuna da kaduwa akai wannan yayi nan wannan yayi nan ikhtilafan akthar min jami' ikhtilafin ala wajhi al-ard sabanin da suke da shi yafi duk wani sabani da ke duniyar nan su wadannan akalaniyun masu amfani da hankali wajen siffanta Allah jama'a dukkan sabani da kasan masu addinai suke da shi to bai kai ainihin wato yawan sabanin da su suke da shi ba to abinda wadannan suke cewa shine abin duk da ya zama kiyasin hankalin ku ya kore shi to shikenan fansu hukuma sai ku kore shi wa ilaihi inda tanazu sannan kuma idan kuka ainihin wato yi sabani to ainihin wato farji sai ku dawo zuwa ga wannan ainihin tunani na hankalin naku ina fata an gane sai malam yake cewa fa innahu alhaqqul ladhi ta'abbadtukum bihi domin wannan ita ce gaskiya wadda ainihin wato na bautar da ku da ita wato a irin wannan tunanin nasu kenan wa ma kana mazkuran fil kitabi was sunna duk abin da ya zama an ambace shi a cikin alqur'ani da sunna mimma yukhalifu qiyasakum hadha wanda ya saba wannan qiyasin naku aw ko yusbitu ma lam tudriku uqulukum ko kuma ainihin wato abubuwan qur'ani da sunna suke tabbatar da abin da hankulan ku bai riska ba ala tariqati aktharihim a bisa hanyar mafi yawancin su fa'lamu to ku sani anni ni ubangijinku amtahinukum bi tanzilihi to ina jarabta ku ne da ainihin saukar da shi la li ta'khudhu alhuda minhu ba wai don ku dauki shiriya daga gare shi ba lakin litajtahidu fi takhrijihi ala shawadh al-lugha wa wahshi al-alfaz sai dai na saukar muku da shi ne ba don ku dauki shiriya ba don ku yi iyakacin kokarin ku domin me domin ainihin wato ku fitar da ma'anar shi a bisa ainihin ɗaiɗewar ma'ana ta ainihin harshen larabci da kuma ainihin bakin lafuzza waɗanda ba a saba jin su ba, wa gharaibul kalam da kuma maganganu waɗanda suke ba da magarin maganganu bane, wa an taskutu anhu sannan sai ku ja baki ku yi shiru, mufawwiduna ilmuhu ila Allah kuna masu fawwala sanin al'amarin zuwa ga Allah, amma fa ma'ana fi dalalatihi ala shay'in min as-sifati, tare da haka kuna masu kore abin da wannan nassoshi ke nunawa na siffofin Allah. Bala yake hada haqiqatul amri ala ra'ay ha'ula'il mutakallimina, wannan shine haqiqanin al'amarin da ra'ayin waɗancan masu ilmul kalam yake akai. Bari in yi mana fassarar wannan karatun nan. Ma Ibn Taymiyyah ya rinka dibo ka'idojin su ne, yana cudawa ne musu raddi tare da ainihin sakin maganganu na hadaici a fakaice. Abin da yake cewa su abin da aqidar mutakallimuna take cewa shi Qur'ani ne yasa kenan Allah ya saukar da shi a bisa waccan ka'ida, kun ga kamar dai da amfani kenan. Sai yace a abin da suke cewa Qur'ani yana da amfani, amma ba yadda ahlus sunna ke fahimta ba. Amfanin shi shine ayoyin da suka sauka waɗanda suke magana game da siffofi, to ku yi kokarin ta'awilin su ta hanyar amfani da wasu ka'idoji na lugal arabiya waɗanda ba a saba jin su ba, da wasu mafuzza waɗanda baki ne ba haka salaf suka san su ba. Wannan kwazon da za ku yi to shine jarabawar da na saukan muku amfanin da za ku samu kenan na ladan ijtihadi, na kun yi kokarin karkatar da ma'anar abin daga hakikanin shi zuwa ga ya koma inda ba nan aka dosa da shi ba. Za ku ji fassarar wannan magana yadda na fassara ta karara ta fito a yanzu din nan insha Allah. Malam Ibn Taymiyyah ya ce wa hadhal kalam, wannan magana a yadda na faɗe ta din nan daga gare su, kuna ga kamar na kirkiri magana ne na faɗe ta zuwa gare su. Qad ra'aytuhu sarraha bi ma'anahu ta'ifatun minhum, naga wasu daga cikin su mutakallimuna sun fito kararama sun faɗi ma'anar irin wannan magana, cewa amfanin alqur'ani da hadisi ba dan ai aiki da shi a yadda Allah ya saukar da shi ba. Allah ya saukar da shi ne dan jarabawa, ku yi kwazon karkatar da ma'anar abin daga yadda yake zuwa ga sabanin yadda yake. Amma asalin shari'a za ku yi amfani da hankalinku ne wajen gano ta, tare da cewa hankalin naku na da sabani. Kun ga kenan, ashe waɗanda suka daura gindin kawo sabani a duniya su ne ɗan bid'a, domin ka'ida ta haɗa kai ita ce ne ni in saki ra'ayina da tunanina, kai ma haka, wancan ma haka, wancan ma haka, abi abu guda ɗaya. Kwatankwacin misali, ka'ida ta tafiyar babur da mota da adeban hawa akan titi, a ce duk wanda zai tafi wuri kaza ya bi dama, wanda ke dawowa daga wannan wurin ya bi hagu. Yanzu an tsaya akan ka'ida guda ko, wannan zai kiyaye mu daga karo da haɗura da abubuwan da ba a ji ba an gani ko. Idan aka ce jama'a kowa ya yi yadda ya ga dama, me zai faru? Sanda wani yake tafiya ta dama, wani yake dawowa ta hagu, sai kuma wani ya ce zai dawo ta dama, kun ga za a yi karo kenan ko. Wani kuma ya ce zai tafi ta hagu, nan ma za a yi karo ko. Wani kuma sai ya ce zigzag zai rinka yi akan titin, ya buga dama ya buga hagu, shi kuma duk ya ruda tsarin ko bai ruda ba. To idan har ana son al'ummar musulmi kansu ya hadu, ba cewa za a yi kowa ya rike aqida shi, kowa ya tafi akan abin da yake akai, amma wai a dubi menene zai haɗe mu, menene muka yadda da shi. Ai mun yadda da sallah, ai mun yadda da zakka, ai mun yadda da hajji, to mu haɗurin waɗannan abubuwan, sauran abubuwan da muka yi sabani kuma ni wa junan mu uzuri. Wannan ka'idar ita kanta bata ce, kuma ba za ta aikatu ba. Ina muka gane ba za ta aikatu ba, shine a ce da me yalo, da me atarugu, a'a da me yalo da me atarugu. Ina son ku kalli atarugu a yadda yake, da me yalo a haɗu a turmi guda a kirɓa, in aka kirɓa sai a ce kowa in ya tashi ya mulke nashi a fuskar shi. Idan me atarugu ya yadda da wannan ka'idar, dan ya shirya ya sai da yake fuskantar yajin atarugu, me yalo ya shirya wa wannan abin. Dan haka ku rinka fahimtar yadda implications na wasu ka'idoji, in an ce kaza, in ka ce na'am, menene zai biyo bayan wannan abu. Akwai inda za ku iya haduwa, akwai inda kuka rabu. Wai sai aka ce ku aje inda kuka rabu din gefe guda, abin da ya hada ku, ku zo ku hadu akai, wannan magana a cikin ta akwai tufka da warwara. Tufka da warwara ba ta bayyana sai an zo haduwar. Kuma zo haduwar sai ga kai ku daina magana haduwar ƴan addini fa hatta ƴan siyasa an aka kulla gaba. Daga baya aka zo aka ce an yi zaman sulhu ƙarya ne. Baya yiwuwa. Ana nan ana tafiya sai ka ga wani yana hararar wani sai ka ji wani yana tafiyar wani. Wannan a siyasa kenan wanda ake amfani da ita don neman mulki da duniya, balle neman aljanna. Don haka abinda wannan magana take cewa tasu jama'a ita ce Qur'ani da Sunna fa'idarsu shine ai ijtihadin mirqi ma'anarsu daga hakika zuwa ga majazi ta hanyar amfani da ilimi na lugha da mantiki da falsafa. To a ƙasa sai Malam Tuwaijiri wani dogon sharhi yace wa huwa qawlu aktharil mutakallimina, yace wannan magana ita ce aqidar mafi yawancin malaman ilmul kalam. An-nufatu waɗanda suke kore sifofin Allah min al-jahmiyya wal mu'tazila, daga jahmawa da suke ta'awili da kuma mu'tazilawa waɗanda suke inkarin sifofin Allah. Wa mimman sarraha bidhalika, daga cikin malaman su waɗanda suka fito ƙarar suka faɗi wannan magana a yadda muka faɗe ta, akwai Ibn Aqil. Ibn Aqil ya fito ƙarara ya tabbatar da cewa Qur'ani da Sunna amfanin su kawai ayi ijtihadi, amma ba wai a aiki da su a bisa zahirin su ba. Ijtihadin wani iri na karkatar da ma'anar su nan ne lada zai fito. Wai in ka ce mishi to ai Qur'ani da Sunna ba su da fa'idar saukarwa kenan, tunda kun ce kar a yarda da siffofin Allah da suka zo cikin su, sai dai amfani da hankali. Sai ya ce maka a Qur'ani yana da amfani. In ka ce me ya amfani shi tunda ba za a yarda da siffofin ba, sai ya ce ai waɗannan siffofin da suka zo cikin shi kai amfani da hankalinka ka karkatar da ma'anar su. To shine zaka samu ladan wannan karkatar da ma'anar ta hanyar ijtihadin ka. Sai yake cewa wa Abu Hamid da kuma al-Imam Abu Hamid al-Ghazali kenan, sai malam ya mai adalci yace fi awwali amrihi, a farkon rayuwar shi, fi awwali umrihi, a farkon rayuwar shi, domin daga ƙarshe Ghazali ya tuba. Wa Ibn Rushd al-Hafid da kuma Ibn Rushd, Ibn Rushd guda biyu ne, akwai Ibn Rushd al-Jadd kakan, akwai Ibn Rushd al-Hafid jikan, jikan na farkon Ibn Rushd kaka, Ibn Rushd al-Hafid. Al-Hafid din shine jika wanda ya rubuta littafin al-Bidayatul Mujtahidi wa Nihayatul Muqtasidi. To wannan yana da wannan muguwar aqidar, amma kaga a cikin sai ka ji shi lafiya lau, amma a aqida fa yana ɗaya daga cikin wanda suka fito ƙarar suka faɗa ka. Yaqulu Sheikh, bari ku ji abin da Ibn Taymiyyah ya faɗi dangane da su a cikin littafin Dar'u Ta'arud al-Aql wa an-Naql, malam zai zo ya faɗa mana shafuka. Yace al-jahmiyatu nufatu, jahmawa waɗanda suke kore ainihin wato siffar Allah, yaquluna cewa suke fa'idatu inzali hadhihi an-nusus, fa'idar saukar da waɗannan nassoshi, al-mufbita waɗanda ke tabbatar da lissifati game da siffofin Allah, wa amsalaha min al-umur al-khabariyya, da ainihin wato wasu siffofi na daga al'amuran da ke bada labarin Allah yana da siffa kaza yana da siffa kaza, allati yusammunaha hum, wadda su mu'tazilawa da jahmawa suke kira al-mushkil, ayoyi ko kuma nassoshi masu rikici, wal mutashabi da kuma ayoyin da suke mutashabi hai waɗanda Allah madaukakin sarki yake babu wanda ya san su sai mai zurfin ilimi. Wato ina son ku duba jama'a ayoyin da ke cewa Allah zai zo a ranar alkiyama, da hadisan da ke cewa Allah na sauka daga sama kowane dare, da ayoyin da ke cewa Allah na da fuska, da hadisan da ke cewa Allah na da ƙafa, da ayoyin da ke cewa Allah yana da hannu, da hadisan da ke cewa Allah na da hannaye guda biyu kuma duk hannayen shi dama ne ba a cewa hagu. Waɗannan irin ayoyin da hadisan suna da sauƙin fahimta, kowa zai iya gane su, amma su da suka zo sai suka ce waɗannan ayoyi ne masu rikici, waɗannan hadisai ne mutashabihai, ba wanda yake iya gane ma'anarsu sai malamai masu zurfin ilimi. Don suka ce malamai masu zurfin ilimi, kar ka taɓa tunanin suna tunanin Abubakar da Umar da Uthman da Ali, a'a, abinda suke tunani sai irin waɗannan waɗanda suka zo daga baya, irin su Ibn Sina, irin su Farabi, irin su Ibn Rushd, waɗannan ruɗaɗɗun. Su kuma wai abin da yasa suka ba su martabar cewa su ne masu zurfin ilimi, saboda su ne suka iya gano hanyoyi ta hanyar philosophy da logics wajen karkatar da ma'anarsu zuwa ga ma'anar da ba ita take ainihin fa'idantarwa ba. malamin abin da yake cewa waɗannan irin ayoyin da hadisan yayin da waɗannan malaman suka dube su sai suka ce to fa'idatuha indahum fa'idar zuwan waɗannan ayoyin a wurin su ijtihadu ahlul ilmi fi sarfiha am maqasida am muqtadaha kwazo da malamai za su wajen karkatar da ainihin abin da ayoyin nan suke hukuntawa bil adillati al mu'arida laha ta hanyar amfani da wasu dalilai masu karo da su sai a ce to in ka ce Allah yana sama to ai annabi Lutu da ya tashi yin hijira ko annabi Ibrahim cewa inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira in tafi ga ubangiji na da hijira sai ga ya tafi kasar Falastini ashe yayin da a wancan aya take cewa Allah na sama wannan aya kuma tana cewa Allah na Falastini to kun ga sai a ce tunda ya ce zan yi hijira in tafi wurin ubangiji na ina ya tafi aida sai ya tafi ina sama to amma sai ga ya tafi Falastini ya yi hijira wannan sai suke to kun ga yanzu wannan ayar da Ibrahim ya magana a cikinta ta yi karo da waccan ayar to sai suke to tunda an samu wadda ta yi karo da ita tare da cewa fa ba karo ba ne domin ayar da ke cewa Allah a sama yake nassi cewa to karara ne wannan kuwa ayar ba karara ba ce don haka ba za ka ɗauki abin da yake ba karara ba kai karo da abin da yake karara to amma sai suka ce wannan ayar da Ibrahim ya magana tana karo da waccan ayar a ƙarƙashin wannan sai su ce to ayi amfani da wannan aya ta Ibrahim a karwaccen da ita sai ya ce to yanzu dole waccan a karkatar da ma'anar ta kenan to sai suke cewa wannan irin kwazon da za a yi wajen amfani da ayar da ke karo da waccan wajen karkatar da ma'anar wannan to shine aikin da ainihin malamai za su hatta tanalan nufusu kaddal ijtihadi yadda zukata na malamai za su fuskanci wahala ta wannan kwazo na sarrafar da irin waɗannan ayoyi wa hatta tanhadda ila tafakkur wanda wannan zai yunkurar da zukatan nasu zuwa ga tunani wal istidlal da kuma neman kafa hujja bil adillati al aqliyya ta hanyar amfani da dalilai na hankali al mu'arida laha waɗanda ke karo da ire-iren waɗancan ayoyi al muwassila ila al haqqi waɗanda irin waɗannan dalilan na hankali su ne za su bi su bubbuge waɗannan ayoyin har su kai zuwa ga ainihin abin da yake gaskiya fa haqiqatul amri indahum malam yace to kenan yanzu yadda al'amarin yake a wurin su annar rusula su manzanni khatabul khalqa bima la yubayyinu alhaq sun yi magana da halittu kenan da nassoshi ko da maganganu waɗanda ba sa bayanin gaskiya wala yadullu ala alilmi kuma manzanni sun faɗi maganganun da maganganun ba sa hukunta ilimi wala yufhamu minhu alhuda kuma ba za a iya fahimtar shari'a daga waɗannan maganganu ba bal yadullu ala albatil sai dai maganganun annaba da manzanni karshe ma dai suna nuni ne zuwa ga abin da yake barna ce wa yufhamu minhu dalal daga nan ma ana iya fahimta abubuwan da annaba da manzanni suka zo da shi fahimta ake iya gano cewa bata ne liyakuna intifa'ul khalqi bi khitabir rusul to sai zama kenan amfanin da halittu za su yi da maganganun da annabawa suka zo da su ijtihadu kokari da su halitta za su yi fi raddi ma azharatuhu ar-rusul wajen tunkuɗe abin da manzannin suka zo da shi wa afhamatuhu al-khalq da kuma tunkuɗe abubuwan da halitta suka fahimta na haƙiƙanin abin da annabawa suka zo da shi ayi kokarin tunkuɗe wannan to wannan shine amfanin waɗannan nassoshin kawai malai yace ka duba littafin dar'u تعارض الأقل والنقل المجلد نجير شافي نقلي أكو دا ستين دا بيار هر يساكي تيوا كدودا كما كراتون ديزو أبايا وطا نورا ري نكما مجلد نقلي شافي نشا بيو نكما أينيهم زوا شافي نشا أكو نشافي نقلي بيو دا بيو زوا شافي نقلي بيو دا تقوس haka kuma fatawal kubra mujalladi na 17 shafi na 357 duk wadannan tafai muna da su a nan darul hadis menene wadannan maganganun ke hukuntawa wato kun ga jama'a ku kiyaye hadarin aro ka'ida ita ce duk yadda ka kaucewa sharrin da ke cikin wannan ka'ida sai ka fada ta cikin ta asali daga ina ne mutakallimuna suka aro ka'idojin gano tauhidi daga falasifa falasifa sun yadda da manzanni ko ba su yadda da su ba ba su yadda da su ba to ba su yadda da manzanni ba sai ka ce bari ka aro ka'idojinsu wajen tabbatar da abin da manzanni suka zo da su dan Allah baka yi kanka tufka da warwara ba me zai zo ya faru a fakaice daga ƙarshe kai ma zaka zo kana musun manzanni ko abin da suka zo da shi. Dan haka falsafa abin da suke cewa manzanni ba wani abu bane daga Allah, wahayi ba wani sako ne daga Allah ba, kwazo ne na karfin zuciya da dagewa wajen kaucewa abubuwan da ba su da kyau, da yin tukuri wajen yin tunani domin gano abubuwa, sai ka rinka jin wasu abubuwa suna sauka cikin kwakwalwarka waɗanda su ne manzanni ke faɗe suna cewa daga Allah ne. A ƙarƙashin wannan, manzanni maƙaryata ne a cikin abin da suke cewa Allah na saukar musu kenan. Haka aqida take a wurin falsafa. Dan girman Allah, mutumin da ya hukunta wannan game da annabawa ba su ne muka ce Ibn Taymiyyah ya littafi musu raddi kitabus safadiyya kitabun nubuwat da sauransu ba? To yai sai musulmi kuma ya ce bari ya je ya aro ka'ida wurin waɗannan waɗanda ba su yarda da manzanni ba, domin ya tabbatar da abubuwan da manzanni suka zo da shi. Daga ƙarshe sai ga waɗannan mutanen sun wayi gari suna cewa abin da manzannin suka zo da shi sun zuwa kenan, mutakallimuna da suka aro sai suka ce abin da manzannin suka zo da shi ba shi da fa'ida. A koma zuwa ga hankali, kun ga fakaice sun koma inda suka aro ko? To menene matsayin abin da manzanni suka zo da shi na wahayi? Sai ka ce bai da wani matsayi, bai da wata fa'ida, sai dai a yi ƙoƙarin tunanin yin kwana da karkatar da waɗannan abubuwa zuwa ga abin da hankali ya hukunta. Yanzu dan girman Allah, ga mutumin da ya ƙware game da nazari da bincike, me bambancin aqidar mutakallimuna a cikin musulunci da aqidar falsafa a wajen musulunci game da manzanni? Bambanci, bambanci ko kada? Wannan shi yasa har abada za ku ga kamar yadda salaf suka kyamaci falsafa, suka kyamaci falsafa wato philosophy, salaf suka kyamaci logic, suka kyamaci masu amfani da logics. Amma bari in tsaya in yi tambayi, salaf sun kyamaci falsafa ne, sun kyamaci falsafa ne a ina? A wajen tabbatar da aqida. Idan abu ne wanda za ka yi tunani wajen invention, kirkiro wani abu ko calculation, ka je ka yi ta amfani da philosophy da logics da wane ne da falsafa da mantiki, nan babu ruwan shari'a game da waɗannan abubuwa. Amma abin da ake magana, ai dama Allah ya samu mutane sun iya aikin kafinta da walda, ai dama Allah ya samu mutane sun iya ƙere-ƙeren jiragen ruwa da abubuwan da suke zirga-zirga ko? Ashe ba wahayi ya zo da waɗannan abubuwan ba? Dan haka ku ci gaba da hanyoyin da kuke bi wajen ƙirƙire-ƙirƙire, ba nan ne matsala take ba. Amma in aka ce za a aro waɗannan irin ƙa'idojin kuma wajen tabbatar da Allah, sai a ce Allah ya saukar da abin da shi ne hanya kaɗai da ake bi a san shi, shi ne Ƙur'ani. Annabi ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ba a buƙatar philosophy da logics a wajen ne? A wajen tauhidi. Amma philosophy da logic a wajen invention da calculations da sauransu fa ana buƙatar shi, don dama ana yin shi tun kafin wahayi. Idan kun tsaya kun fahimci wannan da kyau, to idan wani ya zo a cikin musulunci ya ce to zai ɗibo philosophy da logic ya zo ya tabbatar da hanyar sanin Allah da siffofin shi, ya yi kuskure ko bai yi ba? Zai haifar da ruɗani ko ba zai haifar ba? Ruɗanin da zai haifar shi ne mai zai zo yana wasu irin maganganu waɗanda musulmi ba su saba jin su ba. Misali, ya ce komai Allah ne, ya ce kowa Allah ne, ya ce da manzon Allah da fafiroma duk ɗaya ne, ya ce Allah a ko'ina yake. Sai a ce kai waɗannan maganganun ba a saba ji ba? Sai ya ce eh, waɗannan maganganu ne na musamman. Sai a ce yo, ai Ƙur'ani ba littafi ne na musamman ba, littafi ne da kowa zai iya karanta shi ya fahimta, ba a ce sai wasu keɓaɓɓen mutane ba waɗanda kai in suka ji su ne za su iya fahimta. An saukar da Ƙur'ani, Annabi ya zo ya tara mutane, malamai da jahilai, ya karanta musu, sun fahimta ko ba su fahimta ba? Yanzu misali, qul huwallahu ahad, ka ce Allah ɗaya ne. Yanzu wannan magana tana buƙatar sai malami mai digiri? Tana buƙatar sai wanda ya master ko PhD? Kowa zai iya gane ta ko? To haka Ƙur'ani yake tun daga farkon shi har ƙarshen shi game da abubuwan da ya shafi Allah madaukakin sarki, kowa zai iya fahimta. To sai kuka zo da wasu ƙa'idoji na sanin Allah, sai kuka zo kuna wasu maganganu, sai jama'a gama gari suka ji ba su fahimta ba. Misali, anan Allah ya ce ka ce Allah ɗaya ne, su kuma sai suka ce a cikin ilimin su sun gano komai Allah ne kuma kowa Allah ne kuma Allah shine komai kuma komai shine Allah sai jahili sai ya rude malami ma mai karatun Qur'ani sai ya rude ba haka bane haka ne sai aka ce to yaya irin wannan karatu na ku sai suka ce ai wannan karatu dama sai malamai na musamman sai aka ce a ya Abubakar Siddiq malami ne ya asa Abubakar bai fahimci wannan karatun ba ya Imam Malik malami ne ya aka Imam Malik bai fahimci wannan ba ya aka Ibn Taymiyyah bai fahimci wannan ba ya aka manyan malamai irin su bin Baz da Uthaymeen ba su fahimci wannan ba to wannan karatun akwai rudani tunda kun ce sai manyan malamai kuma manyan malamai ba su gane ba amma shi Qur'ani ka'idar shi ta sanin Allah da manyan malamai da waɗanda suka shiga musulunci yau da waɗanda suka fara koyon karatu yau da an karanta abin da ya shafi Allah sai kowa ya fahimta a ƙarƙashin wannan kenan wancan filosofi to rudani ne da shi dan haka ba a buƙatar shi ko kaɗan ba ma buƙatar shi domin ku saurara akwai lokacin da ɗan boko masu cewa suna kishin addinin musulunci a nan Najeriya sai da suka share kusan shekara ɗaya na ce kusan shekara ɗaya ana debate tsakanin shin ana iya amfani da logic ko ba a iya amfani da logic ana iya amfani da falsafa ko ba a iya amfani da philosophy a cikin Nigerian Muslim Network su Dr. Ahmad Gumi da su Dr. Abubakar Birnin Kudu da su Isa Ali Ibrahim Pantani aka yi ta wannan rikicin ƙarshe duk aka dagwalgwala aka kasa gane su wane ne ma ke da gaskiya akan al'amarin kuma duk wannan rudanin asali Dr. Gumi shi ya haifar da shi Ahmad Abubakar Gumi duk shi ya haifar da wannan rudanin ta hanyar ɗibo waɗannan ƙa'idoji da cewa dole sai da su ne ma za a fahimta Mala Abubakar Birnin Kudu shi kuma da yake mutakhassisi ne akan aqida da tauhidi yake gaba ɗaya ba ma a fahimta abin da ya shafi logics a wajen me a wajen aqida kai kuma Isa Ali sai ka zo ka ce akwai inda ake bukata akwai inda ba a bukata to shine wannan tafsilin menene tafsilin na'am za a iya bukatar logics da philosophy a wajen mathematics physics chemistry da sauran lissafe-lissafe da sauran abubuwa na kirkire-kirkire za a iya nan babu shakka a kai domin ne dubi duk mutumin da ya zauna yana lissafi ko dan kasuwa ne wani lokacin sai ga ya tsaya yayin shiru ne yake yi tunani yana amfani da logics ya hada nan ya hada nan ya hada nan sai ya buga ya ce alaji eh kudin nan ba haka suke ba wahayi ya kai mai ashe ya halatta mutumin da yake noma idan ya ga waken shi yana kadandanewa zama zai yana jiran wahayi buɗe Qur'ani zai yaga inda aya tace in wake yana kadandanewa ga yadda za a yi me zai tsaya yi sai ya tunani in ya ga bai gano ba sai ya nemi wani wanda ya fi shi sani ƙarshe sai ya samo likitan harkar gona idan kun gane wannan ashe ana buƙatar logics da waɗannan abubuwan za a iya applying ɗinsu a can amma game da sanin Allah fa ba a bukata ko misƙala zarratin ku kiyaye ko misƙala zarratin idan ma aka kawo shi zai kawo rudani ne wannan shine hakikanin ta hakiki dangane da al'amarin Allah maraukakin sarki ya taimake mu sai mu koma cikin karatu malam yake cewa wa huwa lazimun li jama'atihim nuzuman la mahida anhu wannan irin magana ta cewa ba a buƙatar alqur'ani da hadisi wajen ainihin wato sanin Allah to wannan aqida ta zama lazima ga ainihin wato jama'ar su waɗannan mutakallimuna babu yadda za su kauce daga gare ta aqidar cewa ba sa buƙatar alqur'ani da hadisi wajen fahimtar shari'a wannan aqida ita ma lazima ce gare su babu wata hanya da za su karkace mata wa madmunuhu jimillar wannan magana ta su cewa take yi anna kitaballahi la yuntada bihi fi ma'rifatillahi littafin Allah ba a shiryuwa da shi wajen sanin Allah wa anna ar-rasul shi kuwa manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'zulun an at-ta'limi ya janye jikin shi daga karantawa wal ikhbar bi sifati man arsalahu da kuma bada labari game da siffofin Allah da ya aiko shi wa annan nasa inda tanazu'a a ƙarƙashin haka mutane in suka samu kansu a wajen rikici la yurduna ma tanaza'u fihi ila Allah war rasul, ba za su koma zuwa ga Allah da manzon Allah ba zuwa ga dangane da abin da suka yi sabani kenan, ban ila misli ma kanu alaihi fil jahiliya, sai dai su koma zuwa ga irin abubuwan da suke komawa gare su a jahiliya hankali kenan ko, wa ila misli ma yatahakamuna ilaihi, haka kuma sai su ainihin wato koma zuwa ga irin abubuwan da suke kai hukunci zuwa gare su, mimman la yu'minu bil anbiya'i, zuwa ga malaman da yake basu imani da ainihin annabawa ba, kal barahima, kamar yan barahima, yan barahima din nan ga su sai yake cewa qabilatun min qaba'ilil hind, kabila ce daga cikin ainihin wato kabilu a kasar Hindiya, nisbatun ila barahima ahadu mulukihim, an danganta su ne zuwa ga barahima ɗaya daga cikin sarakunan su, thumma asbaha hadha ismu alaman ala diyanatin, sannan sai wannan ya zama ainihin wato suna ga wani ainihin addini wa mazhabin da kuma wata hanya da ake bi, lahu sifatuhu wa khasa'isuhu, wadda wannan hanya tana da irin siffofinta da aqidojin da take bantu da su, walahum alamatun yatamayyazuna biha an ghairihim, suna da alamomi da suke siffantuwa da su wadanda suke shan bamban da waɗansu waɗanda ba su ba, yunkiruna nubuwat, suna inkarin annabawa ko annabta, ma iqrarihim bi wujudis sani'i, tare da cewa wai kuma sun yarda da cewa akwai Allah mahalicci, wa hudusul alam, sannan kuma sun yarda da cewa wannan duniya ainihin wato hadisa ce, faruwa ta yi a ƙarƙashin haka kenan za ta iya gushewa, wala yashrabuna al-khamra, ba sa shan ainihin wato giya, wala al-anbiza, sannan ba sa shan tsimi ko kunun zaki ko duk wani abu da ainihin aka tsuma, to waɗannan ainihin wato barahima, ina fata an gane, wato nau'i ne na kafirai waɗanda a da a jahiliya to in aka yi sabani game da wani abu su ne malamai da ake koma zuwa gare su, to waɗannan ilmul kalam abinda yanzu suke cewa kenan, idan aka yi sabani sai a koma zuwa gare su, menene su Farabi, menene su Ibn Sina, menene waɗannan abubuwa da su Ibn Rushd suka faɗi, waɗannan ƙa'idoji suka faɗi a koma zuwa gare su, amma ba za a koma zuwa ga Allah da manzon Allah ba idan an yi likici, Allah ya kiyaye, wal falasifa, sannan kuma a koma zuwa ga ainihin wato falasifa, wa humul mushrikuna, a halin da barahima da falasifa mushrikai ne, wal majus, haka nan wai a koma zuwa ga majusa masu bautar wuta, wa babu sabi'ina, da kuma wasu daga cikin sabi'awa, abinda yasa asali sabi'awa ba a danganta su zuwa ga bata ko shiriya kai tsaye domin kamar nau'i ne na kabila, to amma daga cikinsu waɗanda suka koma suna bautar rana da taurari da wata, to su ne nan Ibn Taymiyya yake ishara zuwa da kenan mutakallimuna na cewa a koma zuwa ga wasu daga cikin ainihin wato waɗannan, wa in kana hadhar raddu, malam Ibn Taymiyya yace ko da ita wannan raddin da nake musu, la yuzidul amra illa shidda, babu abin da zai kara wannan al'amari nasu sai kara tsanani a cikin fatansu, wato abin da ake so a ce jama'a waɗannan karatutukan da muke yi muna fatan alheri ga kowa, amma ku sani da cewa ana yi ne kadai don a bayyana wa ahlus sunna hanyoyin da waɗancan suke bi suke batar da mutane, amma ba wai asalin makasudi don su waɗancan su shiri su dawo kan hanya ba, in sun ji kana irin waɗannan karatutukan ba abin da za su kare sai kara harzika da kara ainihin wato karkacewa da kara burunkasa, haka Ibn Taymiyya yake cewa wannan raddin namu ba abin da zai kara musu sai tsanani a cikin wancan patata su da suke, wala yartafi'ul khilaf, sannan ba zai wato khilafu bihi, kuma sabanin da ake ciki game da mu da su wannan raddin namu ba zai dauke shi ba, iz domin kuwa li kulli fariqin, kowanne kungiya ko kowanne bangare daga cikin su tawagit, yana da ainihin wato tawagit, wato masu kafa mishi dokoki da tsare-tsare, yuriduna an yatahakamu ilaihim, kuma irin waɗannan mutane da suke bin su suna ainihin nufin ne kadai in an samu wata matsala su rinka kai hukunci gare su, wa kad umiru an yakfuru bihi, a halin an umarce su da su kafirce musu, wa ma ashbaha ha'ula'i almutakallifina biqawlihi sallallahu alaihi wa biqawlihi ko subhanahu wa ta'ala, wanda yake cewa menene yayi kama da waɗannan waɗanda suka kallafa wa kansu fiye da maganar Allah mai tsarki da ɗaukaka, da yake cewa alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka, yanzu baka dube zuwa ga waɗannan da ke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka, wama unzila min qablika, kuma wai sun yi imani da abin da aka saukar kafin kai, yuriduna an yatahakamu ila taghuti, suna son su rinka kai hukunci zuwa ga taghut, wa qad umiru an yakfuru bihi, a halin an umarce su da su kafirce wa taghutu din, wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, shaytan fa ba komai yake so ba sai dai ya batar da su bata mai nisa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli, idan aka ce musu ku taho zuwa ga Allah, ku taho zuwa ga abinda Allah ya saukar, ku taho zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa, sai kaga ainihin wato munafikai suna tare mutane daga gare ka iyakar tarewa. Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim, yanzu nan dan Allah idan wata masifa ta afko musu saboda danyen aikin da hannayensu suke yi, yaya za su ji? Thumma ja'uka yahlifuna billah, to sannan kuma sai kaga in masifa ta sauka gare su sai su taho gare ka suna rantsuwa ga Allah, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, wallahi tallahi babu abinda muke so sai kyautatawa gare ka da kuma kyautatawa ainihin gare su, sannan da kuma tawfiq so muke mu daidaita tsakanin ku da waɗancan. Waɗannan su ne ayoyi na 60 zuwa 62 a cikin suratul Nisa. Me yasa malam ya kawo wannan aya? Dan malam ya kare argument din shi, tattaunawar shi da yake cewa bayanan nan da muke yi fa karka taba tunanin muna yin su ne domin mutakallimu na su shiru, amma fa ba fata muke ji cewa kada su shiru ba, muna fatan su shiru, amma fa maqasudinmu mu shine mu bayyana wa ahlus sunna aqidar gaskiya, sannan mu bayyana hanyar da aka yi tauhidi ya zama daidai, ko to dole ku bayyana shirka, kuma ku bayyana hanyar da aka yi shirka ta zama barna. A ƙarƙashin wannan shi yasa za ka ji muna raddi, wannan raddin muna yi ne don ɗan ahlus sunna ya kuɓuta daga me, daga afkawa cikin komarsu. Idan an gane wannan, sai malam ya ce domin waɗannan wasu mutane ne waɗanda duk yadda ka kai da bayyana musu shari'a ba ita suke fahimta ba, suna da wasu mutane waɗanda suka gamsu da su, duk abin ma da ka faɗa sai sun sake kaiwa waɗannan mutanen waɗannan abubuwan, ayoyi ne ka faɗa sai su je su kai ayoyin, sai ka ga an ce ku bar waɗannan ayoyi, ya ga zalu ba ya faɗi kaza ba cikin ijma'i, ibn rushd ba ya faɗi kaza ba, ibn sina ba ya faɗi kaza ba, farabi ba ya faɗi kaza ba, ba su ba buƙatar waɗannan ayoyin ga yadda a ƙa'idojin suke. Kaga a ƙarƙashin wannan sai malam ya kawo wannan aya wadda Allah yake siffanta yadda munafiƙai suke. Munafiƙai musan da aka ce musu ku zo ga abin da Allah ya ce ga abin da Annabi ya ce sun sai aya, akwai inda suke kai kuncin-kuncin su, to idan al'amari ya rikice musu fa sai kuma su da suna rantsuwa su ce wallahi tallahi ko da ka gan mu tare da waɗancan, wallahi ba abin da muke so mu sai dai ƙoƙarin sai muke mu gyara su, kuma sai muke mu ƙoƙarin kaitata tsakanin ku da kuka tsaya akan gaskiya da su da suka ɓace. Ina son ku ɗauki wannan ƙa'idar ku buga ta akan ƴan Boko Haram ɗin nan da ake cewa sanda ta rikice musu a garin nan, wai sai suka koma suna tarwai sun gayyato Muhammad Yusuf ne, wai saboda suna ƙoƙarin sulhunta Muhammad Yusuf wai da su Malam Jafar, sai na ce o yanzu ɗan tsako shi ne zai yi sulhun faɗan da ake tsakanin Bunsuru da Kura, ɗan tsako wanda in kuran ta ce sai ta fafke ta sa a baki sannan ta ci gaba da neman yadda za ta kashe Bunsurun nan. Allah ya sa kun fahimci menene sakon nan yake. Abin da wannan magana take jama'a ita ce yanzu dan girman Allah waɗannan waɗanda saboda tsabar imuwa da jijicewa a nan garin suna cikin tafiyar su suka ce su a ƙungiyar Izala suke, ƙungiyar Izala garin nan da yake ba ta da kan gado ta marhabesu ta rungume su, suna nan sai kuma suka da suka ce su ƴan salafiya ne, suka da suna rikici da ƙungiyar Izala suka ne musu karkato su tawo zuwa gare mu, ana nan sai tafiyar Boko Haram ta ɓullo sai kuma sai suka karkata sai suka koma zuwa ga Boko Haram, sai suka koma suna cewa su ne salafiya na gaske, suka koma Malam Abubakar Gumi babu wanda suka fi renawa da zagi da nuna cewa gaba ɗayan da'awar shi asara yayi bai aikata komai ba don duk abin da hayaniya ce babu jihadi a ciki.
lokacin da tarihi ke kuma sai suka nemi karkatewa zuwa gare mu mun ka ce a'a ku da kuka bi tafiyar Muhammad Yusuf sai suka ce a'a mun bi tafiyar ne domin ne domin neman ihsani muna so mu kaifata ne mu shiryar da su sannan muna so ne mu jawo su mu sulhun tasirin da suke da malam Ja'far ina son ku dauki abubuwan da ayan nan ta bayyana ku gaba da irin wannan kai da kome yadda kuka rinka yi idan yanzu sun sake dawowa kuma sun sake cewa su ɗan ƙungiyar Izala ne da yake Izala garin nan ba ta da kan gado wai Izala har yayo take da su tana ba su damar su haumin baranta da wa'azozinta na mako da na ƙasa su yi wa'azi a kan cewa su ta ɗan Izala ne babban munafikin cikinsu har kuka yake yana hawaye cewa sharri aka yi a ina ne ya faɗa goyon bayan Boko Haram a yanzu haka ina da kaset ɗin shi guda 17 wanda a kowane ɗaya daga ciki sai da ya kira suna Malam Bakar domin ya mishi zagi na wulakanci amma saboda ƙungiyar Izala ba su da tattara bayanai da bincikar bayanai da tace bayanai sun dawo sun karɓi mutumin da ya fi kowa ƙin Abubakar gani a matsayin yanzu shi nasu ne duk waɗancan kasusuwan da waɗancan abubuwan ba su na san an yi su ba don duk sai da aka gama wannan rikici aka zo ana taro ɗaya daga cikin shugabanni manyan malamai wanda shi ne spokesman shi ne mai yawan magana a kafofin watsa labarai a madadin Izala sai dai sane ne yake yanzu kai don girman Allah duk ka san waɗannan bayanai kun tsaye shekarun nan mu da mu san komai da ake ciki ba mahallin shahid kenan take ta anan wato ba su san komai da ake ciki ba daga cikin abin da ba a sani ba da sani da har da zagin Malam Abubakar Gumi da tunanin su din nan za a bibi a kashe su a rugurguza su yau waɗanda ke faɗin wannan kalmar ce kuma suka dawo suka koma cikin su sai kuma suka marhabe su kuma suka ba su gindin zama wannan shi yake nuna maka haɗarin ku tayar da da'awa kuna matsayin gidadawa ba ku da ƙeƙe da ƙeƙen yadda ake tattara bayanai da yadda ake tace su daga ƙarshe menene bayanan da kuka tace suke nuna muku don me don ku yi aiki da abin da Allah ya ce khudhu hidrakum Allah ce ya yi ku yi takatsantsan Allah bai ce ku zama 'yan sauda ba duk abin da kuka ji ku tashi haya haya a'a damu da kuka ji sai ku natsu in kuka natsu ma'ana kana cikin tafiya da daddare jama'a sai ka ji ainihin sararar kamar maciji ya wuce karkar ihu natsu ka gano ta ina maciji yake don ka san ta ina za ka kauce amma ƙarshen ta kai ihu kana bira sai ka gan ka a kan shi shi kuma ya kawo bakin shi daidai bakinka sai ka suma ba haka wawaye suke yi ba haka suke yi ba haka duk inda ka ji ƙarar buga ba ihu za ka yi ba kale a inda kake systematically kana waigawa kunnenka na aiki hancinka ko ina yana sensing maka ta ina ne bayanan yake sai ka san ta inda za ka gudu amma da kai ƙarshen ta inda za ka miƙa hannun nan ne gula ɗin ke wucewa sai faro ka da haka ku san yadda ake yi jama'a da Allah yake cewa khudhu hijrakum ku yi takatsantsan ba ku iya yin takatsantsan sai kun san ina ne haɗari yake don haka jama'a akwai abin mamaki game da waɗannan al'amuran yadda suke faruwa da kuma yadda za ka fahimci yadda muka nuna irin yadda al'amuran suka gudana a ƙarƙashin wannan aya haka munafukai suke yanzu kuma suna nan jama'a suna cikin ƙungiyar Izala fa amma suna nan on a greater network suna nan suna haɗa wayoyi da junansu kuma suna amfani da Izala ne a yanzu a wajen yaɗa wasu abubuwa nasu tare da cewa tirar da aka yi da ni a hannu da yawa sai da na ce ina ishara zuwa ga shugabanni da malamai na ƙungiyar Izala su yi takatsantsan makarantun islamiyoyin su na daga cikin wuraren da ake amfani wajen baza waɗannan abubuwan amma ba wani abu da Izala ta ɗauki mataki a kai to gaskiya saboda Allah wato ba wai da aya ba fara karatu ba ne kawai ya za ku zama kuna da basira ya za ku zama kuna da ainihin wato tsayawa da nazarin al'amura amma wallahi mafi yawancin masu da'awa na lura suna da'awan ne bututun magana na fitowa ta bakinsu amma kansu fa yana cikin tukwane Allah ya kiyaye mu ci gaba da karatu malam ya ce fa inna ha'ula'i domin su waɗannan falasifa idza du'u ila ma anzala Allah min alkitabi wa ila ar-rasul idan har an kiraye su zuwa ga abin da Allah ya saukar na littafi da kuma zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa du'a ilayhi ba'da wafati huwa du'a ila sunnati sai malam yace ai kira zuwa gare shi bayan rasuwar shi shine kira zuwa ga sunnar shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kira zuwa ga annabi shine ne kira zuwa ga sunnar shi a arabu an zalika sai su kai da kai gaba da haka wa hum yaquluna fi kadhi suna cewa inna qasadna al ihsana ai ne mun nufi kyautatawa ne ilman wa amalan a ilmance da aikace bi hadhihi tariq da waɗannan hanyoyi da muke bi allati salaknaha waɗanda muke bin su wa tawfiq baina al dala'il al aqliyya wa al naqliyya kuma mu abinda muke kokari shine muna kokarin mu hada hujjoji ne na hankali da kuma hujjoji na naqal waɗanda aka ciro su qur'ani da hadisi dan ai aiki da su gaba daya mu kuma abinda muke cewa ƙarya ne a cikin murhun da ita take da babbaka a ce kuma za a rinka dibar bokito na ruwa ana kwararawa ruwa na aikin shi wuta tana aikin ta zai yi ba zai yi ba dan haka al-adillatul aqliyya dan tabbatar da Allah da al-adillatul naqliyya ba za su taba haduwa ba amma a bisa akali irin wadancan amma idan al-aqlus salim ne latiyayyen hankali to la yu'aridu an-naql as-sahih idan har aya ta zo ko hadisi ya zo ingantacce tunanin hankali ba sa sabawa suna tafiya da juna ne amma in har kaga aya ta ce Allah ɗaya ne hankali ya ce komai Allah ne to hankali ya tabo a jefar da shi a dauki aya to su aya tana cewa Allah ɗaya ne hankalin su na cewa komai Allah ne amma kuma abin da suke cewa ayar ita a dawo a murde ta a ce abinda ake nufi da komai Allah ne shine daidai abinda ake nufi da Allah ɗaya ne ana nufin ita ayar ta nuna ɗayan cikin allolin ne ta ce shi ɗaya ne amma kuma akwai hankali ya tabbatar da sauran allolin kuma wannan wani irin soki burutsu ne mutanen nan suka kawo lallai wannan soki burutsu ne Allah ya kiyaye summa ammatu ha'ula'i shubha ammatu hadhihi shubuhat malam yace sannan kuma baki ɗayan irin waɗannan shubuhin nasu allati yusammunaha dala'ila waɗanda yayi suke kiran su dalilai inna ma taqallabu aktharaha an tawabit sun ainihin wato dibo mafi yawancin su ne daga wasu karkatattu min tawabitul mushrikin daga cikin karkatattu mushrikai aw sabiina ko kuma daga cikin karkatattu sabi'a ay ba'd yarafatuhum ko kuma wasu daga magadan waɗancan sabi'a da mushrikai annabina umiru an yakfuru bihim waɗanda aka umarce su cewa su kafirce musu musulmin filanin wa filanin kamar yana da yana wato imma waɗannan irin shubuhohin da suke kira ƙa'idoji ku ji jama'a ko dai zama sun ɗibo su ne kai tsaye daga falasifa wanda kuma ƙur'anin ya sauka yana cewa kada a bi falasifa a kafirce musu saboda me saboda mushrikai ne sun yi musun annabawa da manzanni ko kuma a kafirce wa waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan ƙa'idoji suka kawo su musulunci su ne su farazi da su ibn sina da su ibn rushd da sauransu aw amman qala ka qawluhum ko kuma a kafirce wa duk wanda ya magana irin tasu li tashabuhu qulubuhum saboda zukatan su sun yi daya idan aka ce ya na kafiri ne ka kafirce mishi sai wani musulmi ya je ya dauko a kidan shi by extension ne ake ce maka kenan a ƙarshe shi ma ka kafirce mishi kun fahimta da ke jama'a sai da haka ka kafirce wa wani ka kafirce wanda duk yake da aqida irin tashi Allah yake fala wa rabbika saurara da kyau ka ji ba ke na rantsi da ubangijinka ba la yu'minuna al umma baki dai ba su da imani hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai sun saka kai ne mai hukunci da abin da ya shiga tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kuma ba za su je wani kunci game da ainihin wato hukuncin da ka hukunta ba wa yusallimu taslima sannan su sallama maka matukar sallamawa wannan ita ce fa'ida Allah madaukakin sarki a cikin aya ta 65 cikin suratul nisa ita ce dukkan al'umma baki daya ba su da imani sai sun dauki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a matsayin mai hukunci bisan da aka yi sabani don haka mu ahlus sunna mun ce al-asama Allah yake mutakallimuna sun ce Allah madaukakin sarki ba asama yake ba to yanzu an yi sabani ko ba yi sabani ba an yi sabani to da mu da su an jingina imanin kowa sai kowa ya dawo ya bi abin da manzon Allah ya hukunta. Doka ta farko kenan. Doka ta biyu, a dokar farko ita ce tunda aka yi wannan sabanin a komar da hukuncin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu ahlus sunna mun yadda aka yi Annabi hukuncin, su ma sun yadda, to nan ne ake batar na kasu sai su ce a'a, a kai wannan hukunci zuwa ga imma can komowa su ne falasifa, ko kuma a kai zuwa ga sadatu ulama'ir kalam. To kin ga tun daga nan imani ya rubuje musu shine ba su yadda a kai hukunci ga Annabi ba, kaddara kuma sun yadda a kai hukunci zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To mu mun yadda duk abin da Annabi ya hukunta shine daidai. Su kuma Annabi ya hukunta cewa Allah a sama yake, sai ce a'a, ba a sama yake ba. Idan ƙarshen ta mun yadda Allah a sama yake, su ma su ce sun yadda, to sallamawa fa. Daga nan ba sauran wata magana, sai za su ce eh, sama na ɗaya daga cikin wuraren da yake, amma kuma yana nan a gabas ba, yana nan a yamma, yana nan a kudu, yana nan a arewa da zafin shi. Sai a ce ba ku sallama ɗin ba kenan. Da haka ƙa'idojin guda uku ne. Ƙa'idar farko, kai hukuncin zuwa gare shi. Ƙa'ida ta biyu, yadda da hukuncin idan ya yi. Ƙa'ida ta uku ita ce sallamawa, cikakkiyar sallamawa ba tare da neman ƙarin fatawa da haske a wurin kowa ba. Inna Annabi ya ce maka yi sujuda ba a bi, ga Imam Malik dama da kai, in ka koma ka ce Imam Malik ya abin yake, ka zama arni, ko kai ne Ibn Wahabi? Annabi na cewa yi ba a bi, an gama durkusa kawai ka fadi kai ba a bi. Amma duk wanda ka nemi shawara a wurin shi, ko Abubakar ne Siddiq ne, ka zama kafiri. Shi ka in yi ganganci ga magana Annabi ya faɗi tashi, shi ma kun haɗa, kun karɓi rasiti na shiga wuta. Don haka jama'a su gane ka'idar ita ce kai hukunci zuwa ga Allah da Annabi, matakin farko kenan sallallahu alaihi wasallam. Mataki na biyu, tsantsar yadda da duk abin da suka hukunta. Mataki na uku, sallamawa ba neman sharhi ko neman ƙarin bayani. Babban malami Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin sharhin shi na Sahihul Bukhari mai suna Fathul Bari, ba Fathul Bari na Ibn Hajar ba, Ibn Rajab yana da littafi Fathul Bari, shi ma yake abinda ake nema ga dukkan musulmi idan ya ji magana Annabi ya kaddara, ba shi zaune ne a gaban Annabi. Yanzu kana gaban Annabi, Annabi ya ce maka yi kabli, za ka yi waya kana neman malaminka ya tabbatar maka kabli ce kabli ko ba abu ce. In ma kana da tambaya wurin wa za ka, wurin shi. To sai ka ɗauka Annabi ka yi baya wa Magana sallallahu alaihi wasallam. Don haka yanzu babu tantama da sahabi da kai a wajen bi da yadda da magana Annabi da ta iso maka duk ɗaya ne. Yadda sahabi ya ji ta daga baki zuwa kunnen shi, bakin Annabi ya faɗi magana ta faɗo kunnen shi, kai kuma ta biyo ta wasu channels ne kawai, ta biyo ta wasu hanyoyin sadarwa ne saboda tsawon zamani. Amma dai magana tana nan intact, daidai wa daidai. To da kai da sahabin babu bambanci wajen bi. Idan da sahabin kan zai ganganci ya ji magana Annabi ya je, sai ya je wurin su Ka'abu, wurin su wabe ne manya-manyan malaman Yahudawa, to daga ranar shi ba sahabi ba ne, munafiki ne. Haka kai ma daga sadda Annabi ya hukunci ka ce ba za ka yi aiki da wannan hukuncin da bayan ka ji ka fahimta, ka ce sai ka kai shugaban kungiya ko dan malakin malamai ko sai majalisar komai ta zauna ta tattauna, daga ranar kai ma ka zama munafiki. Shi ne fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sannan kuma sai ce Allah yake kana nasu ummatan wahida, a da can al'umma abu ɗaya ne. Ma'anar wannan aya kamar yadda malaman salaf suka fassara ta, ku karanta tafsirin Ibn Kathir, manyan malamai irin su Abdullahi dan Abbasin da ɗaliban shi na makarantar shi irin su Mujahid da makamantan su, suka ce ma'anar kana nasu ummatan wahida, da can al'umma baki ɗaya suna haɗe ne abu ɗaya suke bi, shine tauhidi tun daga zamanin Annabi Adam har zuwa zamanin Annabi Nuhu alaihi salatu wa salam, sai shaitanu suka zo suka batar da su. fabasa Allahun nabiyina, to shine sai Allah ya aiko da annabawa. Na kai wannan ayar na daga ciki abinda zai taimake ka kada ka gane fassarar ta shine fassarar malaman farko. Kanan nasu ummatan wahida, al'umma da can abu daya ce. In kace abu daya ce, in kace da duk Hausawa ne, kai ƙarya. In kace da duk mutane Yarbawa ne, kai ƙarya. In kace da duk duniyar nan kafirci ake, kai ƙarya. Sai ka koma wurin malaman salaf, sai suka ce abinda ake nufi kanan nasu al'umma gaba dayanta tun daga zamanin annabi Adamu har zuwa lokacin annabi Nuhu, abu ɗaya mutane suke ji shine akan tauhidi suke. To a daidai zamanin annabi Nuhu shine sai aka samu wasu shaitanu suka ɗauki status, suka gina gumaka na wasu salihai, Yahusa da Ya'uqa da Nasra, suka ce waɗannan mutanen kirki ne, in kana da bukata je ka durƙusa ka yi sujuda a gabansu, ka faɗa wa Allah bukatarka. Kun ji daga yadda abin ya fara, ta yayyuwa ka ce zamanin annabi Nuhu, zamanin annabi Nuhu kusan shekara 2000 ne ai, a tsakanin wannan shekarun ne ɓarnar ta faru, ana zaune lafiya ba abin da ake so tauhidi. Kai sai wasu shaitanu sai suka ce akwai wasu bayin Allah masu sadaka masu bin Allah waliyai ne, a je a gina gumakan, sai aka tayar da gumakansu. Sai aka tashi ana kamfen cewa jama'a duk wanda al'amari ya rikice mishi, idan yana so ya faɗa wa Allah ya je ya yi sujuda a gaban Masar da Ya'uqa da Yahusa, bayin Allah ne, ka ce ya Allah ina roƙonka ka biya min bukata albarkacin sujuda da nemaka a gaban wannan bawan Allah. Don haka sujudar gawa aka yi ta ga Allah, amma ana so ta bi ta hanyar wannan bawan Allah. To da haka aka fara, sai saka da ko lokacin da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam, don haka ce me yasa kuke bauta? Sai suka ce ma na abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, ba muna bauta musu don kai bane, sai don su kusantar da mu, su ƙara gyara mana wuri a wurin Allah, don su ne na kusa da Allah. A ƙarƙashin wannan shirka ta zo, to da shirka ta danno shine sai Allah ya aiko da annabi mai dogon zamani, shine wa annabi Nuhu. Sai da ya zo shekara kusan 1000 yana gyaran mutane. Don haka kanan nasu ummatan wahidatan, a da can al'umma kanta a haɗa ike ana bautar Allah, sai aka rikice aka lalace. Fa ba'atha Allahu nabiyina, sai Allah ya aiko da annabawa, mubashirina, annabawan suka zo suna albishir ga duk wanda ya bi Allah, wa munzirina, suna gargadi ga duk wanda ya saba wa Allah. Wa anzala ma'ahum alkitaba bilhaqqi, kuma Allah madaukakin sarki ya haɗo su tare da littafi wanda ya aiko su da shi. Shi littafin ya zo bilhaqqi, ya zo ne da gaskiya, kuma yana bayanin gaskiya, kuma yana tabbatar da gaskiya, ba dan komai ba. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi, domin wannan ainihin wato littafi ya yi hukunci tsakanin rigingimin da mutane suke. Wa makhtalafa fihi, babu waɗanda suka yi saɓani game da wannan gaskiya da littafin ya zo da shi. Illa allazina utuhu, sai waɗanda aka baiwa littafin, waɗanda aka kawo wa littafin tun a zamanin, su ne suka fara rikicewa, suka fara saɓa wa littafin. Min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu, bayan bayanai da hujjoji sun zo musu. Me yasa suka yi wannan tawaye? Allah ya ce baghyan bainahum, saboda zaluncin da ke tsakaninsu, saboda kin gaskiya. Fahadallahu alladhina amanu, amma fa sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yarda da littafin, limakhtalafu fihi, game da dukkan saɓanin da suka yi dangane da al'amarin Allah. Min alhaqqi, Allah ya shirya da su ya dora su akan gaskiya, bi iznihi, da iznin Allah. Ina fatan kun fahimci ma'anar wannan aya, wato lokacin da Allah ya aiko da annabawa, fara aiko da annabawa, annabi Adam shi an aiko shi ne zuwa ga ƴaƴan shi da waɗannan ainihin jama'a da yake kewaye da su. To amma lokacin da ɓarna ta fasu, don haka shi annabi Adam ya zo ne ya karantar da dokoki a cikin sauƙi da kwanciyar hankali. Saɓanin annabi Nuhu ya zo ya samu an fara rikicewa, an fara lalacewa, don haka yana gyara na ɓarnar da aka yi, kuma yana kawo shirya. To sai aka samu waɗanda suka yi imani, suka yi imani, amma sai Allah ya ce da izinin Allah, domin rikici ya yi yawa, confusion, hayaniya, tayi yawa an rube har gaskiya ta bata amma sai Allah madaukakin sarki sai ji tausayin wasu mu'minin sai dora su akan gaskiya ina son ku gane wannan ayar na daga cikin ayar da ta dauko tarihin asalin bata da ya faru a cikin dan adam da kuma yadda asalin shari'a ta dawo wa dan adam ba san Allah ya saukar da Adamu da shari'a Adamu da ƴaƴansa suna bin shari'a aka tashi shari'a ake daga baya al'amari ya rikice Allah madaukakin sarki ya aiko da annabawa to ina son anan ku dauko ka'idar wa'azin da muka gabatar makon da ya wuce akan cewa salafiyya ita ce mafita ku gane da tashabuhi da malamin nan ya nuna mana dangane da da'awar salafiyya da kuma da'awar annabawa ma'ana lokacin da annabi ya zo ya kawo ne shari'a da annabi da sahabbai ne suke bi shari'a don haka babu wata matsala a lokacin nan ga annabi da cikinsu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sahabbai suka zauna lafiya akan shari'a amma daga lokacin da tabi'ai suka fara yawa suka fara karfi sahabbai suka fara karewa suka fara rasuwa lokacin ne sai barna ta fara kullo kai wadannan sahabbai da suka ainihin rage sai suka fara kare da wannan barna irinsu Abdullahi dan Umar to wannan kare da suka fara yi da wannan barna to yanzu salaf sun fara tashi suna tabbatar da addinin da Annabi ya karantar da su da salaf suka kare daliban su suka biyo baya har yanzu suna wannan suna na magabata ya tabbata gare su to al'amari ya zo sai waɗannan nau'in al'umma da shari'ar su sai suka bi suka kare daliban su suka taso sai suka rubuce wannan shari'a a cikin tafai suka kwanta suka rasu sai bata ta taso sai ta mamaye al'umma ina so ku gwatanta haka al'amarin ya taso zamanin Annabi Adam da ƴaƴan shi har bata ta taso sai ta mamaye al'umma sai zama kenan a cikin tsarin Allah madaukakin sarki da yana alƙawarin shiryar da dan adam shine za a ci gaba da turo annabawa sai aka fara turo Annabi Nuhu to a cikin tsarin Allah na cewa Annabi Allah zai rinka tayar da masu gyaran addini a ƙarƙashin kowane ƙarni abinda ake nufi ƙarni anan ba shekara 100 ba zamani ake nufi a kowane zamani sai Allah madaukakin sarki sai fara tayar da waɗannan mujaddidai a zamanin ƙarni na 6 anan ne Allah madaukakin sarki fara tayar da mujaddidan da suka fara tashi domin gyaran addini a lokacin da al'amura suka bata sune su Ibn Taymiyyah suka tashi suka karanta waɗannan tafsirai waɗanda su al-Imam Abubakar al-Ajurri suka rubuta kitabu shari'a da littafin al-Ibana ta al-Imam Ibn Battah da littafin kutubu sunna wane ne da suka tashi suka karanta sai suka karantar da dalibai to sai wannan abu sai ya fara yaduwa to sai aka zo tunda a lokacin mutane sun riga sun gama bata kuma sun gamsu da wannan bata su da malaman su to sai aka ga aka ce su Ibn Taymiyyah sun kawo sabani ina son ku gane abin da ya faru a kasar nan tamu kenan lokacin da su dan sojoji suka zo kasar nan ba wai sun suka fara kawo addinin musulunci ba sun samu ana musulunci amma musulunci an dauke shi an kudunduna shi a cikin wata sura ya bayyana a cikin al'ada ya bayyana a cikin maguzanci ya bayyana a cikin zalunci dan haka in ka dubi wannan abin da ake sunan shi musulunci amma in ka dubi sai ga maguzanci ne sai ga wannan zalunci ne sai ga wannan shirka ne malami ne zai dauki tsokar nama ya baiwa matar aure ta saka a cikin farjin ta ya kwana bari ya wayi ta fito da tsokar nan a zo a rubuta aya alqur'ani sai a hada sai a je a ce ta sanya wannan nama da wannan ruwan rubutu a cikin sanyar miyar da za a bashi ya shashi kadai yanzu wannan menene musulunci ne amma kuma shirka ce a cikin shi to yayin da dan sojoji ya tashi ya ce zai gyara waɗannan abubuwa sai aka ce ya zo neman mulki yana da wata manufa da fulatani ne shanu suka kare mishi don haka yake jin haushin hausawa ya kwaci mulki don ya samu kuɗi duk wanda ya zo ya gyara sai an zarge shi da cewa yana da wata manufa ta neman jama'a da neman kuɗi da neman mulki da neman kaza ashe kenan in ka karanci tarihi a matsayinka na da'iya bai kamata na ranka ya ɓaci ba dan ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qablik duk abin da za a faɗa maka irin shi aka faɗa manzannin da suka gabace ka sun kuma fika me suka yi haƙuri suka yi wannan haƙurin shi ya ba su nasara ko haka kai ma wannan haƙurin shi zai baka nasara mai fassara wannan haƙurin abinda ake nufi fassara hakurin shine ka daure ka ci gaba da bayanin wannan shiriyar da kake hakuri kenan akan ci gaba da bayani sannan hakuri game da cutarwar sannan hakuri ta hanyar kada ka koma ka wayayi waɗannan abubuwan ka bata rai ka bata lokacinka akan abubuwan da suka faɗi shine fasda bima ta umar ka ci gaba da abin da aka umarce ka abin da aka umarce ka shine bayanin shiriya dan haka ku kiyaye jama'a wallahi tallahi sai an bi uslubi da manhaji as-salafi wajen tabbatar da shiriya in ba haka ba ko sai a bata lokaci ana daddaga wuri guda ba a koma baya ba kuma ba a ci gaba ba nan din da ake kuma ba zauna an huta ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki kuma ya kiyaye mu to malam daga ƙarshe sai yake cewa ya lazimu hadhihi al-maqala abinda wannan magana ta su take hukuntawa Allah ya kuma kitabu hadi'a hudan lin-nas littafin Allah ba zai zama shiriya ga mutane ba kenan wala bayanan kuma ba zai zama bayani ga ainihin al'umma ba wala shifa'an lima fi suduri kuma ba zai zama waraka game da cutar kafirci da shirka da munafinci da ke cikin kiraga ba wala nura wannan magana ta su tana hukunta cewa littafin Allah ba zai zama haske ba wala maraddan inda tanazi'i ba kuma zai zama shine abin komawa gare shi da lokacin da ake jayayya li'anna na'lamu bil-ittirari domin mu ahli sunna mun sani tabbataccen sani wanda babu shakka akan shi shine ilmi bil-ittirari anna ma yaquluhu ha'ula'il mutakallifuna wannan magana da ko kuma magana da waɗancan masu kallafawa kansu su turfafa kansu su saka kansu abinda ba a saka su ba abinda suke faɗi cewa suke annal haqqan ladhi yajibu i'tiqaduhu gaskiyar da take wajibi ne a kudurce ta lam yadilla alayhi alkitabu wassunna qur'ani da sunna ba su zo da bayanin wannan gaskiyar ba su nemi zuwa gare ta ba la nassan wala zahiran ba ta annasi qarara babu kuma inda ta bayyana a sarari wa inna ma ghayatuku almuta haka ne almutahaddiq haka ne an yastantija hada min qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad ashi nan malam ya ta'alliki dangane da wannan ainihin almutahaddiq yace wa huwa almutakayyis alladhi yuridu an yazdada ala qadrihi wa yabda'i akthara ma indahu yace duba lisan al-arab abinda wannan ainihin wato kalmar take nufi shine mai rinto mutumin da ita matsayin shi ya rena yake rinto wani matsayi wanda ba nashi ba shine yake cewa wa inna ma ghayatu mutahaddiq gayar mai rinto dai an yastantija hada min qawlihi ya ciro waccan magana daga ainihin magana Allah da Allah yake cewa wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da wani wanda yake tsara ne ko sa'a sannan kuma hal ta'lamu lahu samiyya ko ka san cewa ko ka san wani takwara da Allah to duk irin abubuwan da suke kokarin cirewa ko suna kokarin ciro su ne da rintar su a cikin wannan aya ina son ku dubi ayar da tace wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake kasancewa daidai da Allah to tunda babu wani wanda yake daidai da Allah menene lazimin wannan magana a wurin aqidar musulmi ita ce abinda ayar take faɗi haka yake babu wani wanda yake daidai da Allah sai su ce to tunda yake babu wanda yake daidai da Allah eh to amma akwai wanda yake kusa da Allah shine rintan kenan wato daidaitawar aka ce amma kusanci fa sai tabbatar da wannan sannan cewa hal ta'lamu lahu samiyya ka san ko ka san wani takwara da Allah me zaka ce babu ko sai su suna da malaman da suka sani wannan ita ce su ne ayoyin da gayar duk wani wanda zai rinto akan fitar da aqidar ulama'ul kalami a qur'ani iyakar waɗannan ayoyin ne sai malam ya ce to ya bi mutturari ya alamu kullu aqilin tabbas duk wani mai hankali ya san cewa anna man dalla al-khalqa ala anna Allah ko laysa ala al-arsh wanda duk ya nuna cewa ya nuna haka ne anna man dalla al-khalqa ala anna Allah laysa ala al-arsh wanda duk ya nuna wa halitta Allah cewa Allah ba a saman al-arsh yake ba wala fawqa as-samawati kuma ya nuna wa mutane cewa Allah ba a saman sannan yake ba wa nahayu dalika da makamantan haka bi qawlihi da maganar Allah da yake cewa ai Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya faqad ab'ada an-nija'a haqiqa ya kauce wa qa'ida wato ku duba jama'a yanzu jama'a zai yi idan zaka tabbatar da cewa Allah yana da fakara zai yi ka samu hujja a cikin Qur'ani to duk wanda ya haka yayi rinto kenan abinda malam ke son ya ce idan har kana son ka nuna Allah ba a sani yake ba sai dai ka samu wani Qur'ani da ban kai hujja da shi amma a Qur'anin Allah dai babu inda wannan karatun yake to in ko ka dauko aya a cikin littafin Allah bayan a cikin littafin Allah Allah yana tabbatar da cewa a sani yake kai kuma ka dauko wata aya kace ga ta a littafin Allah tana tabbatar da Allah ba a sani yake ba to yanzu dan girman Allah ka yi rinto ko baka yi rinto ba ai da sai ka zo da wani Qur'anin naka na kanka da wata hujjar taka ta kanka wanda zaka tabbatar amma dai ba a littafin Allah ba to in ka tabbatar a littafin Allah shine malamin kira ka mai rinto domin ai ba zai yi kuma kai amfani da littafin Allah ka rusa aqidar Allah ba ina fata an gane malamin ce to duk wanda ya kokarin haka to aqiqa ab'adan nija'a ya ainihin wato nesanta ainihin an-nija'a abinda ake nufi da wannan magana malamin ke cewa an-nija'a min al-intija'a wa huwa talab al-kala shine neman ciyawa wa masaqat al-ghayth da inda ruwa ke taruwa wa min qawl ahmar sai kawo ainihin magana wato abinda ake nufi da ibadin nija'a shine idan ne ake neman a samu abu a yi ta ba da ka tashi sai ka sa aka tsallake wannan wurin misali da inda rijiya take ba nan za a nemi ruwa ba sai ka ce jama'a duk wanda ke neman ruwa ya tafi rijiya haka kamata ka ce ko sai ka ce duk wanda ke neman ruwa ya tafi sahara sai a ce ab'adta nija'a wato salon magana ne da larabawa suke yi a ina ne in menene da hausa yake cewa ana neman wuta a ina ne a makera ko ana zaton wuta a makera sai ka tashi a masaka to irin wannan salon magana ne duk inda ake neman gobara a ji ta tashi ina ne inda ake tsira ana hura wuta to sai ka ji inda ake saka yadi kuma wuta ta tashi a nan inda babu wuta a wurin kun ga abin mamaki ko to dukkan mutumin da ya zo ya ce a cikin Qur'ani akwai ayar da ke tabbatar da Allah ba a sama yake ba to wannan kuma gaskiya saboda Allah ba a nan ne ake sa rai a samu ba domin a inda ake sa rai a samu abinda ake sa rai a samu a nan su ne ayoyin da ke tabbatar da Allah a sama yake don dama haka abin yake jama'an na fatan kun gane wannan sai malamin yake cewa wa huwa imma mulhijin to a irin wannan hali shi irin wannan mutumin ko ya zama yana magana da alghazat ne abinda ake nufi da laghaz ko laghaza shine abinda kake fadi ba shine haƙiƙanin al'amarin ba ko kun fahimta jama'a ba shi nan malamin yace abinda ake nufi da ilghaz shine ta'amulatul murad wa idmaruhu ala khilafiz zahir wato ka zo magana sai zama abinda kake nufi ba haka kake fadi ba wannan habaici na shiga ciki da kuma wasu irin maganganu waɗanda aka fi wato ku duba mutumin da duk zai dauko ayar Qur'ani ya ce wannan aya na tabbatar da Allah ba a sama yake ba to malamin yake cewa wa huwa imma mulhijin ko dai abin da yake fadi ba haka yake nufi ba wata magana yake nufi ai mudallisin ko kuma ha'inci yake yi yana kokarin kasa hujja da aya ne shi kansa ya san ba haka ne ma'anarta ba lam yukhatibhum bi lisanin arabiyyin nabiyyin sai zama kenan bai yi magana da mutanen da yake wa magana ba da ainihin harshen larabci wanda yake bayani karara wa lazimu hadhihi almaqala lazimin wannan magana an yakuna sai ya zama kenan tarkun nasu bila risalatin khairan lahum fi asli dinihim barin mutane ba tare da sakon Allah ba asalin addinin su ya fi musu alheri لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد domin makomarsu bayan sako ya zo bayan zuwan sako ai kafin zuwan sako da bayan zuwan sako duk ya zama abu daya yanzu kafin zuwan sakon Allah kafin zuwan Qur'ani da ne mutane suke aiki da hankali da bokaye to kuma bayan Qur'ani ya zo kuma kace a sake koma zuwa ga hankali kaga me kake cewa kenan zuwan Qur'ani bai da wata fa'ida kenan wa inna marrisala zadat huma ana sai zama sakon Allah ya kara musu makanta ne ya balal da kuma ainihin bata ya subhanallah sai malam ibnu taymiya yace kai ce sarki ya tabbata ga Allah kai salam ya qudir rasul yawman min ad-dahr wala ahad min salaf al-umma hadhihi al-ayat wal ahadith la ta'taqidu ma dallat alayhi ta ya za a yi wadannan mutane su fadi irin wannan magana bayan cewa rana daya a cikin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba cewa wadannan ayoyi da wadannan hadisi kada ku kudurta abin da ke cikin su ba ba a taba samun wani cikin malaman farko ya ce ko a rana daya kar ku kudurta abin da ayoyin nan da hadisan nan suke kudurcewa ba lakin itaqidun nabi taqtabi maqayisukum ba a taba samun Allah ya ce ku kudurce abin da kiyasin ku yake hukuntawa ba ba a taba samun wani cikin magabata ya faɗi haka ba ayi itaqidu kaza wa kaza ba a taba samun Allah ya ce ku kudurta kaza ku kudurta kaza ba a taba samun wani salaf ya ce ku kudurta kaza ku kudurta kaza ya zama wannan abin kuma sabanin abin da Allah da manzansa suke akai fa innahu alhaq kuma yace wannan abin ne gaskiya ba wama khalafa zahirahu abin duk ya saba zahirin shi fala ta'taqidu zahirahu yace kar ku kudurta zahirin shi wanduru ma fiha a wanduru fiha kurin kabidan ko ayin duru ne a naku nan wanduru fiha ku dubi abin da ke cikin waɗannan nasoshi sama wafaka qiyasa utulukum abin da ya dace da qiyasin hankalinku fa ataqidu ku kudurce shi wama la abin da bai dace da qiyasin hankalinku ba fa tawaqqafu ku tsayu a kai kar ku ce komai ayin fuhu ko kuma ku kore shi da gargadan yadda kuka rarrabu dan wasu sun ce in abin ya saba ku yi shiru game da shi wasu kuma sun ce in abin ya saba ku ƙaryata shi thumma rasul sallallahu alaihi wa sallama to nan ne inda karatun da zai tashi na gaban mun zo kasan na 8 insha Allah ta'ala na kasan da 10 insha Allah ta'ala kasan na 10 wannan shine na 9 abinda jimillar karatun mun namu yake so ya ce shine duk abin da falasifa da waɗannan mutane suke cewa bata ne domin inda gane bata ne suna cewa ne a rabu da qur'ani a rabu da sunna a rabu da shari'ar magabata wajen gano Allah da sunayen shi a kama tunanin hankali wannan ita ce daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da ainihin wato tabbatar da mu a san wannan gaskiya tare da ƙara mana ƙarfin imani da ƙarfin gwiwa yana ba mu saurara anan insha Allah ta'ala idan da wani mai tambaya sai gabatar insha Allah ta'ala na'am wa alaikum assalam na'am a ban san haka ba a ban san wannan a cikin aqida ba jama'a abinda nake nufi shine wannan abin ba shi da wani asali a cikin aqida ba dan komai ba saboda babu inda nassin alqur'ani ko sunna suka ishara zuwa ga cewa babu yadda za ka girma sai ka yi cuta adana ko ɗan rani ko kyanda babu inda haka za a ce dole ne waɗannan cututtuka ne waɗanda Allah yake saukar da su ta hanyar wasu sabbida idan Allah bai nufi su same ka ba ya ce dole sai ka yi misali ya zo cikin hadisi annabi ya ce babu wani ɗa da za a ainihin haifa sai ainihin wato a shaitan ya yi ƙoƙarin sukar shi haka ya tsikare shi wato ya jefe shi haka da hannu to yanzu kun ga wannan ya tabbata a cikin sunna to akwai inda shari'a ta ce babu wani ɗa kafin ya girma sai ya yi cuta adana ko ɗan rani ko makamanta haka waɗannan cututtuka ne waɗanda in an yi ƙoƙari ma za a iya kashe su a iya maganin su don haka wasu ƙasashe na da san su ba su ma san suna faruwa ba Allah madaukakin sarki ke na'am
ya za mu gane cewa da aka yi idan an yi wani tasu wani da yi duk wanda an naga da kwafi fita ko kuma wasu su shiga me ya fara da wannan ka a doka na tuku
ko tsoron ka a yaɗa ta wannan ke tabbatar mana hadisi ya tabbata akan haka yana nan cikin sunan Tirmidhi duk karanta littafin ahkamul jana'iz za ku ga ƙarin bayani akan shi abinda ake nufi da idan annoba ta faru ta cuta kamar amai da gudawa ko ciwon kai ko zazzabi ya zama annoba a gari kada wasu baki su shigo garin dan kar su shigo su kamu kada wasu ɗan garin kuma su fita daga garin su kuma kar su je sun ɗibi cutar daga nan su je su yaɗa ta abinda wannan nasu yake nufi shine dan adam yana daga cikin asbab sabubban da cuta take iya yaɗuwa Allah ya yarda da cewa cuta tana iya yaduwa ta hanyar wasu dan adam kenan. Na'am. Na'am. shine abin da yasa idan wannan ya kamu sai a ce a kai da shi jeje gida, shari'a ta yadda da wannan kenan, ba wani ɗayan su bai kamu ba, babu lazumi akan sauran za su yi. Ina fata an gane. Wa alaikum salam. Ran yana nufin ba ta tashi da kanta, domin hadisan sun zo guda biyu ne. Wannan hadisi yana cewa cuta ba ta tashi la adwa, wato cuta ba ta tashi ta koma kan wannan. Wannan hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace firra min al-majzum firaraka min al-asad, idan ka ga mai cutar kuturta to ka gudu daga gare shi yadda kake gudu in ka ga kuturu. Me Annabi yake gudu a cikin kamar yadda kake ka gudu daga gare shi kamar yadda kake ganin ainihin zaki, idan ka ga zaki kana gudu, idan ka ga mai cutar kuturta ka gudu daga gare shi. Wannan yanzu hadisi yana ishara kaka kamu. To yanzu wannan hadisi yana tabbatar da asha na iya kamuwa da kuturta, yayin da kuma wancan hadisi yake cewa cuta ba ta abin nan, sai malamai suka ce wancan hadisi na bayani ne akan cewa cutar ba tashi take da kanta daga jikin wannan ta koma wannan ba, don inda daga kanta ne kutare nawa ne suka haifi ƴaƴa suka zama lafiyayye, suna da yawa. Amma ka ga nonanta zai sha, ita za ta ɗauki abinci da hannun na kuturtar ta ba shi, amma ba zai kamu ba. Ta ashe wannan yake nuna ne, ashe da cutar ke kama mutum da kanta ga dukkan ɗan kuturu ya zama kuturu, amma da yake ba da kanta take ba fa, tana yaɗuwa ne da izinin Allah. To shi ne la'adwa, cuta ba ta yaɗuwa sai da izinin Allah. To amma can kuma an tsare maka imaninka ne, kar ka zo ka zauna ka cuɗanyi da kuturu, wani abu ya same ka ka ce ka ga kuturun nan ya saka min kaza, nan kuma ya zama ka kawar da saka cuta daga wa, daga Allah ka koma da ita kan kuturu, sai ka tsare imaninka. A san haka malamai irin su Ibn Farak, malamai sirin irin su Tahawi suka rubuta littafai Mushkilul Athar da makamantan su, don su bayyana hadisai biyu in sun zo suna karo ba ainihin karo bane, matuƙar sun inganta ingantattu ne kowane ga ma'anar shi. Na haka abinda alaƙar wannan babin da karatunmu na aƙida shine babu wanda ke saka cuta sai Allah. Cuta ba ita take saka kanta ba, ba ita ke tada kanta ba, Allah ne ke halittarta, Allah ke tayar da ita, Allah ke ɗaukan ta ya saka ta jikin wani. Amma daga cikin sabubban da Allah ke amfani da su wajen yaɗuwar cuta, akwai hanyar amfani da sirinji, akwai iska, akwai hanyar cuɗani. To sai a ce to ku kiyaye hanyoyin da za su sabbaba, shi ke nan. Ina fata an gane. Na'am. Na'am. Na'am.
Abu wasu mutane ne masu cewa da manzon Allah ya yi isara a cikin